daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu sauraron mu assalamu alaikum. Yau da gobe shirin matasa ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Akan mitoci 2531 da kuma 41. A yayin kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa kan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar ta Niger kuma za ku iya jin mu ta gidajen radio amfani Sarauniya da kuma Niya FM. Da kuma ta internet a voahausa.com ko kuma ta Facebook a shafin VOA Hausa. Masu gabatar da shirin
Usman Ahmad Kabara,
Safinatu Sada Sodangi,
tare da ni Maryam Bashir Bugaji.
To kasancewar duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya wanda Bahaushe ke cewa uwar jiki. Haka ma yau din nan ranar 24 ga watan Agusta shekarar 2017 din zamu yi magana ne akan binciken danyar kwayar halitta zuwa sararin samaniya da aka kai bayan wani Bahaushen likita yayi.
Abinda ake kira stem cell a turanci, shin menene wannan kwayar halitta? Menene alfanun wannan binciken ga kiwon lafiya? Ne
kokarin kamar cutar daji shi wannan kwayoyin halitta din kowa yana da su suna nan a jikin mu.
To dangane da wannan binciken danyar kwayar halitta yasa zamu ji daga shi wannan kwararren masanin kiwon lafiya Professor Abba Zubair daga asibitin Mayo Clinic Region Jihar Florida a nan Amerika.
To amma kafin nan sai mun karanto amsoshin tambayar da muka a shafin Facebook da Twitter kuma kuka amsa mana. Kuma in lokaci ya bamu dama zamu bude layi domin a dama da ku akan lambar mu ta alamar tarawa 1-202-205-5655.
Sai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. Ku ji bayani akan wannan binciken danyar kwayar halitta zuwa sararin samaniya. To a Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa a ganin ku wace rawa samun karuwar matasa a harkokin kimiya da fasaha za ta taka wajen gano magungunan mugayen cututtukan nan dake addabar bil'adama kamar irin su cutar daji da dai makamantan su. Ga yadda kuka amsa.
Sakon farko daga shafin Facebook ya fito daga Bashar Kansila mai tukunya Dirin. Yace tabbas samun karuwar matasa a harkokin kimiyya da fasaha zai kara taimakawa matuƙa wajen gano magungunan mugayen cututtukan da ke yawan barazana ga rayukan al'umma, musamman kamar cutar kansa da cutar hanta da kuma diabetes. Mafi yawanci idan ka ziyarci asibitoci zaka iske mutane kwance a gadajen asibiti suna fama da irin waɗannan cututtuka da har yanzu an kasa gano magungunan da ke warkar da su baki daya. Allah ya sa ayi nasara, amin.
Sai Sa'idu Gagiyo Katamma yace salamu yau da gobe. Hakika matasa na da rawar da zasu taka wajen gano magungunan da ke addabar dan adam. Duba da yadda matasa ke gudanar da bincike a yanar gizo wanda hakan zai kawo ƙarshen cututtukan da ke addaba al'umma. Kiran da zan yi wa matasa shine mu yi amfani da shafukan sada zumunta da bayyana duk abubuwan da al'umma zasu amfana, musamman kula da kiwon lafiya.
To sai kuma Abdulrahman Adam yace hakika idan har gwamnati za ta ba matasa damar yin hakan, to lallai matasa za su taka muhimmiyar rawa wajen gudanar da irin wannan bincike. Domin akwai wani matashin malamin asibiti da na sani yana taimakawa jama'a da magungunan Hausa waɗanda suke dauke da cutar sida ko kuma HIV, kuma cikin hukuncin Allah akan samu waraka. Amma daga baya sai mutane suka daga cewa ya zama boka. Tabbas wannan magana ta yi wa wannan bawan Allah zafi matuƙa, shi yasa sai yayi watsi da wannan bincike. Na tabbata idan har gwamnati za ta maida kai a wajen irin waɗannan bincike, to shakka babu za mu samu mafita.
Sai Ado Turaki Askira yace matasa na da rawar da zasu taka wajen harkar kimiyya da fasaha don gano magungunan cututtuka daban-daban, amma wajibi ne sai gwamnati ta basu damar karo karatu a manyan jami'o'i na duniya. Domin sau tari zaka gwamnati na baiwa shafaffu da mai ne irin wannan damar, ba wai waɗanda suka cancanta ba.
Sakon Dahiru Badamasi Bulkacuwa yace salam yau da gobe. Hakika samun matasa cikin kimiya zai taka rawa na raguwar cutar daji da ma sauran cututtuka. Lura da yadda matasa suke da ƙarfin tunkarar lamarin cikin ƙauyuka da lunguna na karkara. Allah ya sauwaka. Amin. A tashi lafiya.
Sai Ibrahim Rabilu Tsafi yace tabbas yau da gobe samun karuwar matasa a harkokin kimiya da fasaha wata gagarumar nasara ce gare mu matasa kuma muna fatan gwamnati za su taimaki ilimi tun daga tushe wato tun daga primary zuwa secondary to insha Allah za a samu ƙarin tilin yawan matasa a duk wata harka musamman ta kimiya da fasaha
sai kuma Idris Hashim Gumel yace ai samun matasa a fannin kimiya da fasaha ba karamin ci gaba bane ga al'umma domin kuwa matasa su ne suke da kaifin tunani da basira irin ta zamani don bunƙasa harkokin kimiya da fasaha musamman a wannan zamani namu tunda babu wata al'umma da take ci gaba ba tare da gudunmuwar matasa ba
sai Jafar Muhammad Mayo Kalajada yace salam yau da gobe tabbas samun karuwar matasa masu kimiya da fasaha zai kawo ci gaba a cikin al'umma sosai ina muku fatan alheri
Sulaiman Awal Abbas Tunadi yace hakika samun karuwar matasa a fannin kimiya da fasaha yana da matukar muhimmanci musamman ma duba da yanayin da al'ummar Afirka ke ciki na yawan bullar cututtuka masu wuyar sha'ani sai dai kash wasu matasan suna da kokari game da buri amma rashin abin hannu yake hana su taka wata muhimmiyar rawa a fannin dalilin tsadar rayuwa Allah ya kyauta
Sai Abubakar Musa Enzuma Jos yace to matasa dai a ko ina suna taka rawar gani musamman an ba su dama mu dai fatanmu shine a rinka ba matasa dama a kowane fanni
Sai Bello Magaji Ahmad yace salam yau da gobe tabbas akwai gagarumin rawar da matasa za su taka a wannan fili na karuwar fasaha ga matasa abu ne mai matakar muhimmanci domin za su zama masu bincike a wajen gano magunguna waɗanda za su magance cututtuka waɗanda suka dami al'umma ku tashi lafiya
Sai Bulama Bulama Gashuwa yace hakika shigar matasa cikin harkokin kimiya da fasaha wani ci gaba ne mai muhimmanci dan ko matasa suna da himma da ƙwazo sosai muna fatan Allah ya ayi nasara
Hami Ababaka Kinza Yaku Allah ya sa na faɗa daidai yace yau da gobe a gani na babu wata rawar da matasa za su iya taka ganin yadda matasan yanzu babu abin da suka sa a gaba sai samun kuɗi da gaggawa ko ma shaye-shaye
Sai Usman bin Affani yace ai babu abin da matasa za su iya takawa dalili kuwa shine matasa babu aikin yi ko wata sana'a mai ƙarfi
Mubarak Sagir yace wannan shine babban burinmu musamman ma mu a nan nahiyar Afirka da an samu canji sosai ma ku tashi lafiya
Sai Nasiru Kainuwa Hadeji Albani yace tabbas duk inda aka ba matasa dama za a ga ci gaba sosai ba ma sai a fannin kimiya da fasaha ba a sauran fannoni ma haka abin yake
Nuruddin Ashiru Mani yace yau da gobe hakika matasanmu na da dimbin rawar da za su taka wajen gano magungunan da suke addabar al'umma saboda yadda Allah ya hore mana dimbin matasa masu hazaka da kuma sadaukar da kai sai dai kash rashin goyen baya na mahukunta da masu hannu da shuni shine kawai babban kalubalen
sai Alhaji Kadau Umar da Masak yace yau da gobe tabbas akwai rawar da matasa za su taka a wannan fili na kimiyyar hada magunguna domin komai yana tafiya da zamani ne fatanmu dai shine matasan su mai da hankali wajen zurfafa tunani Allah ya mana jagora nagode ku tashi lafiya
sai Shamsuddin Ishaq yace babbar nasara ce idan za a samu kasancewar hakan domin duniya yanzu komai sai da matasa da kimiya da fasaha ake ci gaba
Sai Manda Jigawa yace salam yau da gobe ni dai ra'ayina shine gwamnati ta tashi tsaye ta duba makarantu birni da kauye domin samun tsaro da kulawa da barazanar Boko Haram kila matasa za su natsu su tuna da abin da za su yi mai amfanin mu
Sai kuma Sa'ida Adam Najeriya yace hash yau da gobe idan an bawa matasa hadin kai da karfafa musu gwiwa to za su bullo da wasu sababbin hikimomi na kirkirar magunguna masu inganci ku tashi lafiya
Idan ka koma shafin mu na Twitter @MrBege_Bellel yace tabbas hakan zai taimaka wajen rage cututtuka masu dimbin yawa domin matasa su ne kashin bayan kowace al'umma
@Ibrahim364 yace salam hashtag yau da gobe matasa na da damar da za su haka ta bangaren ilmantar da al'umma domin ba da shawarwari a ilmantar da jama'a
sai a dan Kaduna 2 yace rawar ma ai ba za ta misalti ba musamman idan muka dubi yadda matasan muke da ilimin kimiyya a wannan zamanin
sai kuma @Adamu JB Madara yace salam yau da gobe tabbas samun karuwar matasa a cikin harkokin kimiyya da fasaha zai taimaka wajen yin binciken gano magunguna na wasu cututtuka
@Umar Marafa 11 kuma cewa yayi haka zai ƙara ci gaban al'umma da ƙarin ci gaban kumar kiwon lafiya a Najeriya.
To sai kuma @Bakere Daura 1 yace ina da aboki wanda ya gama hukumar jami'a fannin ilimin gona yana hada takin zamani da magunguna ta hanyar kimiyya.
Sai da ƙarshe a TS mai lengelenge yace gagarumin rawa wannan mataki zai taka ganin cewa gurbatattun magunguna sun cika kasuwanni kasancewa bata gari sun yewa a cikin sana'ar.
To mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni.
Matasa suna da baiwa amma dai samun daman da za su amfani irin
su baje kolin
da baje kolin ko kuma su inganta wannan baiwar da suke da shi din nan babu
eh ko kuma in sun fito da ita din su samu tallafi daga ƴan uwa abokan arziki gwamnati amma ba sai kai tunanin kafin a taimake
ka ba sai Kaduna zaka iya sannan wani kana cin ma mai ma san ka ba sai ita
wai taimaka kar ka zo zaka yi tunani a ga tunanin ka mai kyau ne a tattaro ma kubbai kai kwana yamma da kai
to kai ka gani to
daga
irin wannan
bincike ne daga cikin wani abu da zaka sa a rai in zaka yi irin wannan kasan da gaskiya kuma
sosai to bincike nan ma shine ai za a samu gano wani abu
wannan haka yake to Allah ya sa mu dace to game da wannan dai magana da muke ta maganan bincike din to an sami wani bincike akan danyar kwayar halitta zuwa tashar binciken kimiyya ta sararin samaniya wato abinda ake cewa
International Space Center
yawa so saboda haka bisa wannan ne wakilin mu Muhammad Ibrahim Kwari a Kano ya ci karo da ɗaya daga cikin jagororin wannan bincike wanda sunansa Farfesa Abba Zubair na asibitin Mayo Clinic dake jihar Florida a nan Amurka. To saboda haka zamu bi mu ji menene suka tattauna da shi Mahmud.
Shi ma dake ya hade da shi ne ya je wani taron kungiyar likitoci da suka kware a fannin jini da aka shirya wannan makon a Kano.
A Kano da ku kuma dama ina ga shi ma dan Kano ne ko?
Eh
to na mai na yake nan.
Professor Abba Yusuf ga shi kamo Kano ka zo gida za a iya cewa wani bincike da kai kanka gudanar akan al'amuran da suka shafi kiwon lafiya musamman bincike akan matsaloli ko wato cutuka da suka shiga jikin bil'adama a gano yadda suke kuma a dau matakan magani jiya ka gabatar da makala aka yayin wancan ta wannan taro da ake yi za mu so kai mana bayani watakila kan da farko ma me baka sha'awa ne me karfafa maka gwiwa har kai tunanin cewa bari ka zurfafa wani bincike dan ka gano wani abu
to kamar yadda nace ni alhamdulillah wato na tashi anan cikin Kano na kuma je makaranta kuma na je Jami'ar Zaria anan inda ne karatun likitanci kuma na dawo Murtala na fara aiki kafin wato bangije bani damar samun fita to na ga yanda matsalar rashin lafiya take daga farko ni kaina na tashi ne maraya saboda babana ya rasu tunna shekara 5 ban san shi sosai ba amma dai na share jin labarinsa da kuma irin cutar da ta daura rayuwar shi sannan kuma daga baya ita ma mahaifiyata ta rasu rashin lafiyar da ta samu da hawan jini har ta sami wannan da ake kira stroke wato wayannan abubuwan su suka sa ni lalle cewa na san ne bincike akan lafiya cututtuka da kuma ya za a samu magani wanda zai iya warkar da cutar da babu a san yadda za a warkar da ita ba har yanzu to kamar wayannan kamar ciwon daji kamar shi stroke din da muka yi magana har yanzu ba a san ya za a yi dan ya faru sai dai kawai a dinga gashi babu wani kyakkyawan magani da za a ce in ka samu wannan shanyar hannu ko wannan gashin kana sha za ka warke to shi isa na ce to bari mu je mu bincike mu gano ta yaya za a gano wannan hanya da za a yi maganin wayannan cututtukan da ko da a kasar waje har yanzu ba a gane takamaiman ya za a warkar da su ba to shi ne wato abin da ya sa muke abin da muke yanzu
to tunda bincike ne kuma watakila ya dauki lokaci mai tsayi ko kuma za ka iya cewa akwai matakai abin da kuke kira steps ta ina ka fara ne bayan da wannan tunanin ya zo maka?
Farko shi ne sai kai nazari ka nemi ilimi, saboda shi ba za ka iya sanin ya za a yi ka cimma matsala ba in ba ka fahimci matsalar ba, wato ka yi nazarinta. To na yi je Ingila na yi karatu, sannan na je America na yi karatu makarantu da yawa, kuma sai na zaɓi wannan hanya wadda ake amfani da shi stem cell. Ayon halitta na bil'adama, to shi nake to nazari kuma nake kokarin amfani da shi wajen yanda za a warkar da cututtuka kamar cutar daji. Shi wannan kwayoyin halitta din kowa yana da su, suna nan a jikin mu, kuma idan wato cells din mutum sun ba sa aiki, to su suke replenishing
ko su mai gurbin su.
Yawwa, mai gurbin su. To shine in ka san kullun a jikinka kana wato zubar da su, wato kamar fatar jiki kaga tana zuba, ko in ka ci abinci cikin hanjinka kana kodayaushe kana wato akwai cells din da kake lalacewa sai an sake su,
ko suke mutuwa kai tsaye.
Kai tsaye saboda aikin su ya kare. To so dole sai
kenan akwai su kwayan halitta masu wa'adi kenan a jikin bil'adama.
To kwayan halittan su wanda suke da aiki suna da wa'adin su, in lokacin ya kare kaga dole sai an yi wayansu sababbi.
Jiki sane ya ci gaba da motsawa da rayuwa.
Ya ci gaba da motsa da rayuwa. Kamar yanzu jini, kwayoyin jini su ma suna da wa'adin su kwana 120. To ko duk wannan kwayoyin jini din sai an sake wayansu. So to su kwayoyin halitta su ne wato stem cells su suke mai da duwa yana. To ka kuwa idan muka gano yadda suke yi za mu iya sa su mai da irin wato kwayoyin kwakwalwa idan wanda su suke lalacewa idan mutum ya samu wannan shanyewa din.
Professor, kafin ka yi sa idan kwayoyin halittun da kamar yadda kai bayani kwayoyin halittun nan suna da wa'adi kuma sukan mutu a jikin bil'adama, to amma ba yana nufin mutum zai mutu ba kenan, don haka ake ta kokarin ya za a koyo wani yanayi da ake mai da gurbin su. To ta yaya ake mai da gurbin nasu?
To mai da gurbin shine za a iya daukan su wannan kwayoyin halittar kamar ko naka kai mara lafiya din inda kana da su, ko kuma a samu dan adam wani haka dan uwa wanda mai ake cewa macin, wato yayi daidai da kai sosai a gwada, in an yayi sosai a iya daukan shi kwayoyin halittar sa a baka. To amma matsalar shine kowa kwayoyin halittar da yake da su yawan su daidai yake yanda za su wato kula da jikin. To duk da zamu iya akwai hanyoyi da muke bi da zamu iya ɗebo su, muna kan ɗebo su ta wajen ɓargo ko kuma mu ba da magani su kwayoyin halittun su fito cikin jini, sannan sai mu yi amfani da wata na'urarmu mu ɗebe su mu sarrafa su, kuma sai za a iya ajiyewa ma a fridge, freezer, liquid nitrogen freezer har sai shekara da shekaru ma za su iya zama ba tare sun lalace su bacci, sai an gama don yanda ake sarrafa su ɗin za a tabbatar cewa mutum lalace ba. To so zai a ɗauka ba shi wani mara lafiya. To kamar in kansa ce kafin ka ba mutum magani mai zafi wanda yake lalata ita kansa ɗin da kuma ma kwayoyin halittar kwayoyin jiki, sai a ibi ɓargon a wanke shi a ajiye shi. Idan aka ba da maganin da ya kashe kansa ɗin sai kuma a ɗauko shi ɓargon sai a maiwa mutum. To shi ne wannan yana da mahimmanci, in ba don haka ba da sai mutum ya mutu in ba a samu shi wannan su kwayoyin halittar ba.
To professor, wannan yana nufin idan aka samu wannan yanayin na lalacewar kwayoyin halitta ko mutuwar su, mutum zai kamu da wata cuta. Abin da ake yi kuma shi ne sai dai misali kamar na shanyewa jiki sai dai wannan abin da kuke kira trape
ana shanyewa jiki su kwayoyin halittar mun gano yanda za mu sarrafa su su kwayoyin halittar za su iya wannan kamar cells and nerves wato za su iya farfado su ko kuma su ma su yi sababbi to duk daga kwayoyin halittar daga bargo suke an gano yanda za mu iya canja su wato su dinga wannan mai da wannan din kwakwalwa din so ko da mutun ya shanye hannunsa ya shanye sai kaga an fara samun nasara saboda su wayoyin halittar suna canjawa su zama wato jijiyoyin wannan jikin mutun to su wayoyin halittar nan duk zaka iya canja su su zama su farfado da kamar tsokan naman jiki ko zuciya ko koda daman dai sai ka san kawai yanda zaka sarrafa su su yi haka din to shine abin da muke wannan
to shi wannan bincike da kai ya mai da hankali ne akan yadda wata za a ringa samar da waɗannan kwayoyin halittar na cells misali ko kuma in su lalace ko kuma a kandagarkin ne ka su lalace misali
nazarin da muke da kuma yanda muke wannan shine muna son mu gano kamar yanda nace maka kwayoyin halittar za a iya sa su zama ko wannan su wannan din zuciya su zama jijiyar zuciya ko ma na kwakwalwa
da muke za su iya rikidewa
yawwa rikidewa to su kwayoyin halittar suna iya rikidewa su zama kowane wato bangare na jiki amma sai ka san yanda zaka sa su rikide din to shine har yanzu ba a gane yanda suke wannan abinda ake nazarin kenan abinda mu muke kokari mu gano yaya suke rikidewa ya za mu sa su rikide su zama kwalwa ko su zama zuciya ko su zama wannan
wato idan na fahimce ka su kwayoyin halittar nan na sassan jiki kowanne nau'in sa daban kalar sa daban dan haka yanzu kokarin da kuke yi shine idan zuciya ko kuma kwakwalwa ta tabu shine ayi wani tsari da za a na bangaren misali cinyar mutum zai rikide wani kwakwalwa aiki
kwarai yawa yanda ka fada kamar yanzu shi kwayoyin halittar an fi samo su daga bargo saboda za a iya dauko su za a iya cire bargo ba tare da babban matsala ba amma kamar na kwayoyin halittar tsoka ko na kaga zuciya dauko su zai zama wahala to kamar na bargo mun gano ma zaka iya daukan su daga wato kitse to shi ma tunda yanzu banda dai a nan Najeriya amma kamar America kitse kowa yana da shi da yawa to za a iya yabo shi sosai mu sarrafa shi mu cire wayannan kwayoyin wannan halittar sai kuma mu sarrafa su mu sa su rikide su zama ko wannan din kwakwalwa ko kuma bangaren zuciya wani lokacin ba sai sun rikida ba sukan fitar da wayansu sinadarai wanda za su sa kamar su gyara su wannan din bangaren zuciya ko kwakwalwa
wanda ya
lalace din sai su farfado da shi to abinda muke nazari
suna samar da wani wasu sinadarai da za su kaman wanke ko su yi waɗannan jijiyoyin da suka lalace ko kwayoyin halittar sai su da su yi aiki
kwarai da gaske to muna ganin me ye waɗannan sinadaran da suke fitarwa to nan gaba ma za mu iya wato me ake cewa tsarkake su mu cire su wannan sinadaran yanda zai zama magani to maimakon wato a baka su kwayoyin halittar za a dauko wayannan sinadaran da su suke bayarwa suke fitarwa su gane sai a sa kawai to
hakan ka sha maganin
shikenan kwarai ko yawanci kamar allura ne ko wannan da su wannan sinadaran
da haka kamar yanzu binciken da kuke yi zai ci gaba kenan wurin gano cewa yaya waɗannan sinadaran suke fita kuma yanzu a killace su a fitar su
kwarai da gaske abinda muke kokarin yi kenan
sannan mataki na gaba ku ga kuma yadda za a mai da su magani misali yadda ko ruwan allura ko kuma tablet ko capsule
yawa to da abinda muke kokarin yi kenan yanzu yanda za mu cire waɗannan sinadaran mu mai da su magani kamar wajen so a tsaya ya bada shi a matsayin allura ba sai an sa duk gaba ɗayan ƙwayoyin halitta ba tunda su za su iya zama a jiki har kuma ma su yi illa in aka bar su suka da yawa ko kuma aka sa da yawa amma in ka cire sinadaran aka tsarkakar da su so za a iya ba da su a magani su kaɗai ba sai an ba da ƙwayoyin halitta ba.
Yanzu ne Farfesa Nasara ta farko daga cimma shi ne gano cewa ba sai an yi trape ba za a iya yin wani tsari da ƙwayoyin halittar wani sassa na jikin bil'adama zai iya rikidewa ya aiki wani ɓangaren misali?
Ƙwarai da gaske to kuma wannan abin fa an yi nazari sosai har ma akwai marasa lafiya da muke musu magani da su wannan ɗin kuma mun ga alamun ana samun nasara amma har yanzu dai ana nazarin abin wato bai zama maganin da kowa da kowa yake ba marasa lafiyar muna zaben su mu ga wanda ya dace a musu wannan magani ƙwarai da gaske amma su magana ƙwayoyin halitta akan yi amfani da su a wajen marasa lafiya masu ciwon jini cancer jini wannan shekara 50 ma da suka wuce ana amfani da haka
Farfesa za mu so tunda kaman wannan aiki ne naka ne to amma kuma ma'ana kai ka jagorance shi kai tunaninsa illa iyaka an sani mataimaka da suka dafa maka yaya kai ke wannan aiki
illin ne gwada ban haurewa hanyar bullewa mu nemi illimi gwada ban tsorewa mu nemi illimi alfarin
madalla
sai da ilimi za a yi duk wannan bincike
sosai
ilimin lafiya wani abu
ne gaskiya sosai dai mako mai zuwa insha Allah za a ji ƙarshen wannan tattaunawar da Mahmud Kwari yayi da shi Professor
Abbas
Bayo Safina ke mai dauka hankalinki daga wannan tattaunawar
wannan kitse da ya fadi Maryam
kitse
wallahi Maryam ni tun da nazo kasan nan ina gani na katuwa amma ne nazo kasan nan
sai ta kaga ashe wata hanya ta guya
yin sabon ce ban da kima dan kitsan kam akwai shi
abin ya ban dariya da ci ana ciro wannan daga kitse kamar sunan da ake da kitse da ba kamar Najeriya ba amma ka tsina muna dan da kitse fa
kamar ni ne riki sai zaki debi kitse ai kin dawo laki
di ba dai kashi
shi ne an ce an ce mashi a kin dawo laki kika debi kitse a gida
Allah kyauta to amma ka gani yanda mutanen mu ke hubasa
gaskiya ne
sannan kalla abin nan babban gagarumin
bincike kuma abin da ya burge ni ko gashi dai an ce farfesa ne amma kuma zaki ganshi matashi ne ba in shekara suna nan dai ba sun tafi da nisan da za a ce ai an tsufa a professor ne zan samu ga professor sai kaga dan tsoho haka
sosai
kuma wani wannan matashi ne sosai kuma likita kaman
mutanen mu ɗan Najeriya za ka ga dai inda suka sa gaba suna zarci
sosai kaman kin tuna wani da muka yi hira amma shi hirar sa ba akan likitancin sa bane amma shi ma yana ɗaya daga cikin ƙwararrun likitan hanji a kasar nan wanda muka yi magana akan wani NGO sa da yake da shi a Makurdi to duka dai irin wannan
kuma tana da labarin wani a nan jihar Texas da ya shi zo ne suka yi wani tiyata na farko da suka bude cikin mace suka dauko jaririn wai da saboda wai jaririn yana da wani ko sun an ga kamar wani kansa aka fito da jaririn aka mai tiyata aka cire aka
dan Najeriya ko
aka kuma maida cikin ciki kuma sai ta sake haifar shi
daga wani likitan dan can bane
dan su biyu ne suka wani dan Najeriya da wani dan nan
to akalla dai kin ga an ci gaba
to ina san likitan kwakwalwa a Sokoto yake amma yana zuwa kasa waje aiki a kwakwalwa ya dawo ya ci gaba da aikin shi a Sokoto
to kin ga dukkan wayannan mutanen da muke da su
su wani abu ne wanda mutum ya tsaya ya gane cewa me yake iya yi ya kokari yayi
inda in gwamnatocin mu za su tarere irin wayannan mutanen su agaza zaki ga cewa ba karama ba za a fito ko da su yi abin da Bature yake cewa trend the trainer su je su koyar da wasu su abin da ake yi yanda ake yi wani abu
ne kowa zai samu ya ci gaba a ji dadin kuma wannan ilimin
kuma alfaharin ya tafi kasar gaba daya
kowa ya san
muta kaza kaza
sosai sosai
ga wani manga Isa Muhammad shi yana magana akan maganin gargajiya ne yace kamata ya kowane karamar hukuma a Najeriya ta gano masu maganin gargajiya da yadda za a bunkasa su a je China kamar yana dai magana akai su China ne a su gane da
saboda ka kisan kusa irin su ma ɗan China suna maganin gargajiya kuma su nasu ayin bincike an gane ko wasu abubuwan da ke ciki amfanin sa da komai da an karkasa shi
kuma ya kamata ya za a wasar da wancan
wani Ahmad Suleiman Bajoga yace wallahi basirar dan Najeriya ko ina yake a duniya tayi daban da ta kowa
sosai sosai ya ce magana basa
to Allah ba mu da
kwarai da dage to karshen shirin muke nan ne yau da fatan an amfana gare da abin da muka tattauna yanzu a madadin
Usman Ahmad
Safinatu Sodengi
da Daniel Brown da ya bada umarni da engineer Ma'aiden da Solomon Jack da sada muta Facebook Live ni Maryam Bashir Bagaje yake muku sallama daga nan birnin Washington DC a huta lafiya
Dai bincike ta zaro da ce Baruwanta yau da malalace Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta